Sashen al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wasu masu makarantun mari sun koka bisa yadda suka ce wasu ƴan marin sun fara kawo musu farmaki.
Da mutum bi muka samu da wukaken kenan. Da wukaken da komai suna waje ƴan sanda yanzu haka.
Waje guda kuma wasu kubatattun ƴan marin sun bayyana cewa rufe makarantun farar dabara ce. Domin malamin su kwaya yake shayi ta tulabinsa.
Akwai wani malami ma shi kansa shaye-shayen ma yana yi da kansa. Yana shan kwaya ja.
Dan haka idan ya fara duka baya gajiya. Kwadayi mabudin wahala. Idan babu kwadayi wai babu wulakanci. Wani laktara zai shafe shekaru 20 a kurkuku bisa laifin yi wa ɗalibai yankan kunkurin bala. Haka kuma wata jami'a ta fara shirye-shirye domin fara koyar da darussan maita da tsafe-tsafe a wannan jami'a. Har ma take cewa duk ɗalibin da ke da sha'awa yana iya nema. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lale maraba da sake saduwa a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau shirin zai fara ne da batun tarwatsa makarantun ƴan mari da na gyaran tarbiyya matakin da gwamnatin Kano ta faro tun bayan da gwamnatin tarayya ta fara yi wa wasu gidajen mari a Kaduna da Daura tashin tattabarin hudu. A nan Kano dai gwamnatin ta kafa wani kwamiti ne domin tsaftace makarantun. Daga bisani ne ma wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar harkokin addinai Dr. Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible ya ce ya gano matsalolin da ya kamata a ce an rufe waɗannan makarantu gaba ɗaya until further notice. Wato dai har illa masha Allahu. Sai dai kuma wasu daga cikin malaman makarantun sun fara yin kuka bisa yadda suka ce rayuwarsu ta fara shiga cikin garari, kasancewar wasu daga cikin ƴan marin da suka saka sun fara yi musu barazana. Makarantar Malam Hashim mai ƴan mari, makarantar ƴan mari ce da ke sabuwar gandu. Sai dai kuma malaman makarantar sun koka bisa yadda suka ce wasu daga cikin ƴan marin da aka saki sun yi gayya da makamai suna ƙoƙarin kawo musu farmaki, kamar da Abubakar Hashim wanda ya ƙetare rijiya da baya ya bayyana.
Matsalar da muka fuskanta shine bayan yaran da muka sake su sai suke ga masa sun zo nema na ba su same ni ba, amma za su dawo, suka dawo sun yanka ni. Da suka zo na kira dan uwan nawa da yazo sai muka rufe get din. Me ya kawo su? Sai suka ce wai zuwa suka yi a gaisa. Sai na ce ai ga kudirin da suka faɗa ran nan.
Yanzu haka dai waɗannan malamai suna kira ga mahukunta da a ba su tsaro domin fa abin na neman zama matsala. Yanzu haka dai ƴan sanda sun cafke waɗannan matasa masu makamai. Dan haka ne ma muka tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa, wanda ya bayyana matsayin rundunar akan wannan batu.
A bincikenmu na farko bayan mun caje su, mun kama su da wukake guda biyu, shi da abokan nasa da ya gayyato ƴan garin su wanda su ba su yi makarantar marin ba, kuma da muka tambaye su sai suka ce wai sun zo ne su gaida malamin. Tuni an kama su, kuma kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ahmad Ilyasu ya ba da umarni an dawo da sunan sashen bincike da ke babbai domin a gudanar da bincike.
Sai dai kuma waje guda wasu ƴan marin sun yi zuga, amma su ba sa ɗauke da makamai. Illa zance da suka ce duka ne a murɗe. A zanta wasu da wakilinmu Yusuf Ala Abdalla, waɗannan ƴan mari sun bayyana cewar su tun kafin a tarwatsa nasu gidan marin suka san nayi, tun lokacin da suka ji labarin gidajen na neman zama tarihi. Dan haka su kimanin 40 suka arce tun ma da asubahin fari bayan da zakara ya ba su sa'a. Dan haka da marin a kafar su suka yi tako-tako har zuwa wani yanki a rijiyar Zaki, inda suka ce a can ne aka samu blacksmith ya palle musu marin ta ƙarfin tsiya, aka auna a kilo aka ba su kuɗin su. Sai dai sun ce dukan jaki ake ana barin taiki, domin malamin su ƙwararren ɗan tramol ne wanda kullun sai ya sha yake zabar ƴan mari a ɗora masa su alilan malam, yana zane su ciki da bai. Kuma suka ce a sanin su da ƙwaya malam mai ƙarfin yake sha, domin idan ya fara duka sun ce baya gajiya. Ga hirarsu da Yusuf Ala Abdalla.
Bayan mun yanke marirrukan sai muka tsaya a nan rijiyar Zaki wajen masu auna irin kayan bolan nan masu siyan su roduna da me da me, muka tsaya muka aunar da shi suka siya suka ba mu kuɗin mu. Na fuskanci matsaloli da yawa, dan ƙarshe ni ban taɓa ganin anya hangin din mutum ido da ido ba idan ba a fim ba. Sai gashi a ranar ni aka rataye kaina yana ƙasa kafafuwa dana sama an ɗaure ni da sasari. Ana ta duka na ƙarshe masu ma na biyu. Ana duka na ana kwara mun ruwa ana goga mun sabulu a jiki duk inda aka shauɗa bulala sai ta tafi da fata.
Akwai wani malami ma shi kansa shaye-shayen ma yana yi da kansa, yana shan kwaya ja. Eh, shi yake shan kwaya ja, ka gan shi da idona.
To ba iyakacin hirar kenan ba, amma za mu ɗora a shirinmu na gaba. kuma daga zargin malamin mai shan kwaya ya jirgi ƴan mari sai batun ƴan sanda da ake zargin su ma sun taru sun lakada wani matashi duka har sai da suka ga ya daina numfashi wato dai labarin matashin nan Abdulkadir Abba Nasir wanda ƴan sanda ta ji office din Madobi suka lakada wa duka da itatuwan girki yanzu haka dai an ci gaba da gabatar da tuhuma akan su waɗannan ƴan sanda da ake zargi da kisan kan matashin kuma hatta su dangin mamaci sun je sun bayar da shaida sai dai kuma da yake mana ƙarin bayani akan yadda zaman shari'a ya kasance a shalkotar ƴan sanda dake Bamfai shakikin marigayin Malam Ahmad Nasir ya ce Sabiu wanda ake zargin shine kanwa uwar gami wajen dukan da ya sanadiyar mutuwar Abba yayi masa tambayar cewar wai dan uwan nasa yana da aljanu dan haka yake zargin kamar akwai wata kutungwila wani abu da yake shi ma ya jefa su cikin shakku shine yadda alƙalin zaman shari'ar yake dora Sabiu akan hanya yana gaya masa irin tambayoyin da ya kamata yayi
abin da yafi jan hankali na Sabiu da yake so ya nuna cewar yaron nan yana da larura aljanu domin ya tambaye ni ya ce yaron nan na san yana da aljanu nace ban sani ba tunna a fararen maramma a titi take kuma yazo yayi ba taba cewa yana da aljanu ba yayi makarantar jiniya ta je kaka dawo wadda kilomita 3 ce daga Madobi zuwa inda take ba taba cewa yana da aljanu ba yayi secondary a unity ta karaye nan ma ba su taba aiko mana sun ce gashi yayi wani abu na aljanu ba abinda na gaya musu kenan sai dai shi Mannar Madugu shi yake nusar da Sabiu kalar tambayar da zai mun inda na nuna
Mannar Madugu
Mannar Madugu shine mai zama alƙali a zaman da muka yi
alƙali
eh
shine yake dora Sabiu
akan hanya na nuna masa cewar ni ban gamsu da gaya wa Sabiu guraren da zai yi tambaya da yake yi ba yace min in yi hakuri aikin sa ne na hakura saboda ni ban san kalar aikin nashi ba
to akan wannan batu ma mun tuntubi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano Abdul Haruna Kiyawa domin jin matsayin rundunar akan wannan batu nan ma dai ba mu samu katarin ganawa da shi ba wataƙila shi ma sai dai a sanya amala tunda dai abu ne ba na ƙara ba alabar shi a shirinmu na gaba za ku ji mu a kwanakin baya dai lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam barista Abba Hikima Fage ya ƙudiri aniyar shiga wannan magana domin tabbatar da adalci shin ko a wace gaba yake a yanzu za mu ji daga bakinsa a shirinmu na gaba masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to malalla satar yara arewacin Najeriya domin sayarwa a kudu na neman zama wata babbar annoba dake buƙatar haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya ko a ƙarshen makon nan ma wata mata ta shiga hannu bisa zarginta da sata da kuma safarar wani ƙanƙanin yaro a filin jirgin saman Malam Aminu Kano haka ma a jihar Kebbi rahotanni ke nuna cewar an kama waɗansu mutane ɗauke da yara waɗanda ake zargin sato su suka yi suna ƙoƙarin fita da su zuwa wurin sayarwa wakilin Maminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani
jama'an da ke filin jirgin sama na Malam Aminu Kano ne suka samu nasarar dakume matar a lokacin take yunkurin shiga jirgi tare da wannan jariri ko da yake dai ta ce ta aikin ta aka yi da wannan yaron filin da ranka ya tuntubi DPO na filin jirgin wato SP Kalan Bayyana Sunusi ji ya yi mana ƙarin haske kamar haka
a wurin shiga jirgi ne aka ga mace dauke da yaro dan wata 6 yarinya sai aka yi zargin da ba yadda mace saboda an ganta da kudin zaka ba yaro a cikin jirgin to su abinda suke gaya mana ba sata suka yi ba akwai wata mata tana zaune a America mai suna Elizabeth ta zai aure ba ta da haihuwa sai ta ce a gidan marayi na akwai ibantai adoption din yarinya wanda suke gaya mana to a yanzu dai bincikinmu ya kai mun kira matar ta ce za ta zo on Wednesday
haka kuma daga zurin jihar Kebbi ma jami'an ne da suka sami nasarar dakume wasu mutane biyar dauke da wasu yara guda 3 su ma suna yunkurin fitar da su daga jihar ta Kebbi zuwa kudancin kasar nan
to Allah ya kiyaye mu yanzu kuwa sai kasar Afrika ta kudu inda wata jami'a mai suna University of Benda tace ta fara shirin kirkirar darussan koyar da maita da kwasa-kwasan tsafa-tsafa a wannan jami'a hukumar jami'ar tace nan gaba kadan za a fara samun masu digiri akan maita musamman ma idan gwamnatin kasar ta sahalewa jami'ar gabatar da waɗannan darussa zuwa yanzu har jami'ar ta fara koyar da wasu dalibai somin tabi waɗanda ke sha'awar waɗannan bangarori inda aka aike musu da sako a sirrance idan kana da sha'awa ka zo a dama da kai amma fa duk mai sha'awar fara waɗannan darussa sai ya aminta da cewar da 30 dare za a dinga fitowa ana shiga lakca sannan kuma sharadi ne kan kowane dalibi ya kasance tumbur haihuwar uwarsa lokacin da malam ke bayar darasi dalibai da dama dai sun fara nuna sha'awar su ga waɗannan kwasa-kwasai sai dai rashin kuɗin gina azuzuwa na musamman a dokar daji domin gabatar da waɗannan kwasa-kwasai na iya zama tasgaro wajen cimma nasarar wannan karatu hukumar jami'a dai ta ce ba za ta koyar da ilimin zambi ba balle masu shan jini domin wannan ka iya jawo katantanwa tsakanin mutane to ga mun sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Sani Abubakar wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai sai an yi masa tiyata, kuma mahukunta a asibitin Mutala suka yi lissafin naira 100,000 a matsayin kudin wannan aiki. Danginsa suka ce karfin su ya kare, dan haka suke roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsu. Sai kuma takaddar neman taimako da wani bawan Allah mai suna Usman Adamu, wanda shi kuma Allah ya jarrabe shi da lalurar kansa har ta kai kansar ta cinye masa kafafu. Mahukunta a asibitin Muhammad Jidda suka yi lissafin naira 500,000 domin yi masa aiki. Wannan bawan Allah dai ya kasance kafar tasa ta cinye, magidanci ne dake zaune a gida, dan haka bashi da ikon fita ko ina sakamakon wannan ciwo da ya riga ya ci karfin sa. Kuma gashi ƴaƴansa guda uku ne a kwance ba su da lafiya. Sai ƴan hizba ne ma suka gano wannan gida, suka kuma je suka kai dauki. Suma kuma sun iyakacin kokarin su ƴan hizbar, sun samar da naira 50,000. Dan haka ake neman taimako daga bayan Allah na cikon naira 50,000 da 5,000 domin gabatar da aiki akan wannan bawan Allah wanda bashi da kowa sai ku bayan Allah. Da fatan za ku taimaka. Sai kuma wani dalibi da ya nemi a sake sunansa, kasancewa tilas ce ta kawo shi neman agaji, domin ko wannan dalibi ya samu gurbin karanta diploma ne a kwalejin fasaha ta jihar Kano, amma kuma kudin registration naira 15,500 sun tsaya masa. Dan haka shi ma ya lallabo, yana roƙon bayan Allah a taimaka. Da fatan bayan Allah za ku taimaka. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Abdalla da Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Zulaihadu Yusuf Aji. Abdurrahman Hamisu na Madina shi ne sarrafa na'ura don sadani da ku. Nasir Salisu Zango na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.